ta yanda ya bude mana kofofi na alkhairi a gaban mu, kuma ya sanya mana hanyoyi da zamu samu kusanci zuwa gare shi, wanda ladan zai ci gaba da gudana ba zai yanke ba ko da bayan an mutu, dan ya daga darajar mu a wajensa da matsayin mu a wajensa. Allah shi yake da falala, shi yake da baiwa, shi yake da girma. Mun yayi wa Allah godiya da ya mana baiwa da imani, kuma ya sanya mu cikin mabiya wannan addini na musulunci, dawwamaman addini tabbatacce na har abada, wanda addini ne gamamme, addini ne kammalalle, addini ne rabbani wanda yake daga Allah yake. Mun gode wa Allah da ya sa mu cikin musulmi, ba mu ta cikin arna ba, kuma addini ne wanda yake ya dace ga kowane zamani da kowane wuri. Duk inda musulunci ya sauka, to zai dace da wurin da kuma mutanen wurin. Muna yi wa Allah godiya da ya sanya waƙafi hanya ne na gina addini da gina kai da gina da'awa. Muna yi wa Allah tabaraka ta'ala godiya, muna kuma neman afuwarsa, muna neman gafararsa daga sharrin kawo kanmu da munanan ayyukanmu. Tsira da amincin Allah sabbata ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wanda Allah ya aiko shi tausayi ne da jin kai ga talikan bayi ga baki daya. Ya nuna wa al'ummarsa duk wani abu na alkhairi da samun lada, kamar yadda kuma ya tsoratar da al'ummarsa duk wani abu na sabo da kuma tara zunubi. Shugabanmu ne jagoran mu Muhammadu bin Abdullahi, da shi da sahabbansa da wanda suka bi shi kyautata har zuwa ranar ƙarshe. Ina shaidawa babu ambota da dacewa da cancanta sai Allah ce shi kadai, ba shi da abokin tarayya, kuma annan Muhammadu bawan Allah ne, kuma manzon Allah ne, farin jaka da aikake daga Allah. Bayan haka ya koyi wana hakika tsarin musulunci ya fifici dukkan wani tsari, yana da keɓantattun abubuwa peculiarities wanda ya sha bamban da sauran tsarurruka wanda ba na musulunci ba. Tsari ɗaya da za mu yi magana a kansa shi ne tsari na yin waƙafi a musulunci, al-waqful islami li bina'il mujtama'il muslim. Waƙafi na musulunci don a gina musulmi, a gina al'ummar musulmi, a kuma gina da'awa ta musulunci, sannan a ɗaga musulmi daga ƙasa su yi sama, daga rauni su yi ƙarfi. Menene waƙafi? Shi ne sadaka jariya. As-sadaqatu al-jariya. Me sadaka jariya? Sadaka mai gudana. Mutum ya gudanar da wata sadaka da zai ci moriyarta yana raye a yanzu, kuma bayan ya mutu ma ya ci gaba da moriyarta. A wajen malaman fiqhu shine hubusi ake ce da shi. Mutum yayi hubusi, wato ya rike asalin wani wuri ko wani abin da yayi, amma amfanin da galla din da cin moriyar ya ba al'ummar musulmi. Masallaci ne, makaranta ne, rijiya ce, da dai sauransu. Waƙafi a musulunci sababi ne na ɗaga da kuma ƙarfafa shi musulunci ɗin da musulmai gabaki ɗaya. A tarihin musulunci gaba ɗaya babu tsarin da aka yi aka ciyar da addini gaba, kuma aka ƙarfafi addini irin ta hanyar yin waƙafi. Duk a da a baya da waƙafi suka ciyar da musulunci gaba. Waƙafi shine gatan musulunci. Idan wani ya yi wa musulunci rowa, ya ƙi ya ba wa musulunci, to musulunci zai rayu da waƙafi, wanda ya kamata mutane su ginu a kan sanin muhimmancin waƙafi da kuma amfanin shi. Waƙafi ɗin al'umma mai ƙarfi, al'ummar musulunci mai ƙarfi ita ce allati taktafi bi nafsiha, takan iya taimakon kanta, ko wani bai taimaka mata ba, to za ta iya gudanar da kanta. Da'awa ya zama tana gudanar da kanta, ko ba a ɗaga hannu aka ce a kawo fi sabilillahi ba a taimaka ba. To menene yake gina da'awar ta ci gaba da tafiya? Shine waƙafi, wanda yau kuma al'umma ta da yawa ba san muhimmancin wakafi da amfanin shi ba. In kaga musulunci yayi karfi yayi bawo a ta dalilin wakafi ne. Musulmi su yi karfi a cikin gidajen su, su ci, su sha, su kubuta daga wulakancin wanda zai wulakanta su wanda ba musulmi ba ko abokin gaba. Sai ta hanyar wakafi. Tsarin wakafi tsari ne da haka Allah ya kaddara za a daga addini da shi, ba dan komai saboda dalilai kamar haka. Tsari na wakafi tsari ne na Allah, tsari ne na shari'a, ba tsari ne na dan adam ba. Allah ne ya tsara shi da kanshi ta hanyar manzansa sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Shi yasa annabi ya mutu bai bar komai ba amma sai da ya wakafi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sai da ya wakafi gonar da ya tafi ya bari, yace a noma ta al'umma musulmi su amfana da abin da ke fitowa daga cikin ta. Kaga bai da shi bai mallaka ba. Da haka tsari ne na Allah. Kuma wani abun mamaki, bincike na tarihi ya tabbatar kafin zuwan musulunci babu wata al'umma da ta taba yin wakafi. A lokacin jahiliya ba a yi wakafi ba, musulunci ne ya yi wakafi. Imam Shafi'i Allah masa rahama yana bayani, ya ce shi dai a iya abin da ya sani, a iya karatunsa da bincikensa, ya ce 'yan jahiliya ba su taɓa ba da wakafi, sadakar gida ko gona ko wani wuri da za a yi amfani da shi don neman lada a wajen Allah ba su taɓa yi ba. Ya ce wa innama waɗanda suka taɓa yin wakafi shi ne ahlul Islam. Babu saɓani tsakanin malaman mazhaba guda huɗu ɗin nan duka cewa annabi ya sunnanta yin wakafi, kuma yana daga cikin hanyoyin da ake samun kusanci zuwa ga Allah, a samu lada, dawwamaman lada a ci a duniya kuma a ci bayan an tafi lahira. Bari dai da yawa daga cikin salafus salih magabata na ƙwarai da wanda suka biyo su a baya sun akkada, sun ƙarfafa, sun yi bayanin cewa mafi kyawun abin da ɗan adam zai iya kusantar Allah da shi, ya samu lada yana raye, ya samu lada bayan ya mutu, shi ne yin wakafi. Saboda sadaka ne da'ima sabita, sadaka ce dawwamammiya tabbatacciya, a ci yau, a ci gobe, a ci bayan an mutu. Jabir bin Abdullahi Allah ƙara masa yadda yake cewa babu wani mutum ɗaya a cikin sahabban manzon Allah, babu shi waya ɗaya a cikin sahabban manzon Allah wanda yake da makdira, yake da iko, yake da dama a wannan lokacin, ba ce wallahi sai da ya wakafi. Kuma yana nan a rubuce, duk sai an lissafo su, za ka ga wani ya yi wakafin kaza, wani ya ba da gona, wani ya ba da gida. Su haka suke, ba sa bari su mutu face sai sun bar wani abin da za su bar wa addinin musulunci ya rayu da shi. Ni kuma ni da kai yau burinmu mu tara mu mutu, a yi alfahari a ce mun bar biliyoyin kuɗi, manya-manyan gidaje, motoci na alfahari da kadarori da kaza, shi ne kawai burinmu. Yayin da arne a duniya ya nuna maka muhimmancin a yi wakafi, arne kafiri yanzu Bature zai mutu ya bar biliyoyin daloli, amma wallahi sai ya ce gashi nan ya bari a bawa marayu. Akwai wani shahararren mawaki yana tashin waka kwanan nan a duniya, aka yi masa magana wasu kudade da ya samu na dalolin kudi, abun mamaki kawai da ya tashi sai ya ce ya bada waɗannan kudade wakafi ga marayu, a je a ta gina musu makarantu su yi ta karatu kyauta marayu, amma fa arne ne baya sallah. Kaga su can a tarihi a da ba sa yi, amma yanzu suna ganin koda ba sa tunanin in sun mutu Allah zai ba su lada, amma sun yadda da cewa duk wanda ya taimaki wani a nan duniya to kafin ya mutu Allah sai ya mai saka ya taimakon da ya masa. Wannan shine sunna ta taimakawa wani ko taimakawa al'umma. Ku rike wannan a matsayin ka'ida, duk wanda ya taimaki wani ko duk wanda ya taimaka wata al'umma ko ya taimaka wa da'awa ko ya taimaka wani abu, wato sakamakon taimako tun kafin ka mutu kake girman sa. Wani Bature ya mutu ya bar biliyoyin kuɗi da yake kafiri ne ba hankali sai ce ya barwa karensa kare kuma haka aka tattare wannan kudin aka rubuta da sunan kare ake aje wannan kudin a banki duk idindimin karen nan da wannan kudin ake wani ya mutu ya ce ya idan ya mutu dukiyarsa ya ce a bawa talakawan garin su ko kauyen suna nan suna yi kafirai ne ba musulmi bane amma yau me yasa wakafi yayi karanci a cikin al'umma musulmi me yasa ba su yarda da Allah bane ba su imani ba ba su yarda da ladan ba ba mu da kishin addini ne ko kuma a san me ma'anar wakafin ba wace irin al'umma ce wadda yau wadda ba musulmi ba yafi ta fahimtar muhimmancin a taimaki wani wace irin al'umma ce wannan Jabir yace babu wani sahabi kun ji wanda muke koyi da su ya ahlus sunna babu wani sahabi in dai yana da iko fa ce wallahi kafin ya mutu sai da ya bar wakafi ko gida ko masallaci ko aji ko daki ko gona ko dabba ko kasuwa ko barkace suna nan malaman da suke rubutu akan harkar wakafi suna buga misalai Imam Shafi'i yace labari ya zo mun cewa mutum 80 cikin sahabbai mutanen Madina masu hali mutum 80 yace duk kafin su mutu sai da suka bada wakafi suka yi sadakoki masu kauri wa musulunci da musulmai Abi Huraira Allah ya kara masa yadda yace manzon Allah yana cewa idza matal insanu idan dan adam ya mutu duk aikin sa ya yanke illa abuwa guda uku sadaqatun jariya sadaka mai gudana me sadaka jariya sadakar da zaka shuka ta anan ana cin moriyarta ko bayan ka mutu za a ci gaba da cin amfanin sa wannan ko ka mutu an rufe littafin ka na baka lada to akwai wani littafin da za a bude maka ayi ta tura maka lada ko da ka mutu ladan ka bai kai zaka shiga aljanna ba amma in kai wakafi ko kai sadaka jariya ladan da za a yi ta tura ma bayan shekara 100 shekara 1000 bayan ka mutu na wannan abin da ka bari zai iya daga darajar ka samu shiga gidan aljanna babu wani abin da ake samun lada akan shi in ba wakafi ba bayan an mutu babu shi ko ilimi mutum yayi wakafin ilimin sa ya koyar ya karantar kaga shi ma sadaka ne jariya bayan ya mutu aka ci gaba da amfanuwa da abin da ya koyar aw waladun salihun yad'u lahu ko kuma Allah ya taimake shi yayi wakafin da salihi ya haife shi yana masa addu'a ina so kula da wannan hadisin annabi sai ya ce walad sai ce salih sai kuma ya ce yad'u dole dan ya zama salihi banda dan banza duk wanda ya mutu ya bar dan banza to ya bar masifa ya bar bala'i kina ya kamata kai kokari ka samar da da wanda yake na kwarai ne ba ga dara aiwuwa da tara yayan ba ba na kwarai ne ka mutu ka bar dan shaye shaye ka bar barawo ka bar dan fashi da makami ka bar dan ta'adda ka bar mushriki ka bar fasiki ka bar mazinaci ka bar mai barna hada laysa bi waladin salih ba dan kwarai bane wannan sai dai ya zama maka bala'i wa wabal da ka kowane uba yayi kokarin dan sa ya zama salihi yaya za a mai da ya zama salihi a dora shi akan aqida islamiyya abun tausayi mutum kaga ya fahimci sunna ya fahimci da'awa ta tauhidi amma ya bar ƴaƴansa kowa yana abin da ya ga dama baka san cewa wannan dan naka zai maka tasiri ba bayan ka mutu ya tafi masallaci dan sa ya tafi gol baka san cewa bayan ka mutu ba Allah zai tambaye ka akan wannan dan ya tafi wurin wa'azi dan sa kuma ya tafi DJ ya tafi kada kada da wake wake yana ba da sadaka ɗansa kuma ɓarawo ne yana sacewa hada laysa bi waladin salih wannan ba ɗan salihi ba ne gina shi akan aqida, dora da akan sallah khamsu salawat, ba abin da yake kulawa da dan adam da rayuwarsa irin aqida da kula da khamsu salawat. Duk wanda dan sa baya sallah bai kula da sallah ba, karka taba zamanin zai zama da salihi, wallahi ba zai zama salihi ba tunda baya sallah. Wa amur ahlaka bis salati wastabir alaiha. Ya ayu alladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran. Tunda dai kai da kai fa to aiki ku ya same ka, ko ya bi Allah ko kuma kai iya abinda zaka yi ka barranta da shi. Kai iya yin ka ce Allah na shaida, Allah ka shaida na yi iya abinda zan yi akan yaron nan, karka kama ni da abinda bazan iya ba. Amma a zuba ido a kyale yaya sai shayi shayi, iyayensu suna raye, wani uban ma yana nan ya kai boda yana tunkarar kabari, amma danka mabarnaci ne dan ta'adda. Duk inda kaga an zubar da jini an yi kone kone an kashe wani, iyayen wasu ne kuma ba mamaki iyayen suna raye, ko uwar tana nan ko uban yana nan. Haihuwa dai ana haihuwa daga daren muna da yaya, amma ana gadara yin tarbiya sata sata dauke dauke dan kai zama barawun takalmi. Me amfanin haihuwar ka da kai? Dan kai zama barawun waya, dan kai zama mai rike makami yana tsara hanya yana kwace, dan kai zama shine mai kaza mai kaza, kuma danka ne kuma kana raye, wallahi ka tara wa kanka masifa. Ina muku rantsuwa da Allah, wallahi sai Allah ya tambaye ku akan yayanku, ka haifa da yawa ko ka haifa kadan? Daka duk wanda ya bari ya tara da yawa, ya bari bai yi tarbiya ba, to yana da aiki. Zaka yi mamaki wata kila sallolin da kai tayi su su ƴaƴanka su maka get su hana ka shiga aljanna. Ka je ka duba mu annabu anfusakum wa alikum naran. Ku kare kanku, ku kare iyalanku daga wuta. To kuma sai yace yad'u lahu, yana masa addu'a. Yanzu dan banza zai yi wansa addu'a? Dan da ka haife shi ko diyar da ka haife ta ta zama mazinaciya, yar neman mata, yar lesbian, yar madugo, yar kada kada, yar waƙe waƙe, mara kunya, tsagera, kazama, mara tarbiya, wani yar ita ce in ka mutu za ta yi maka addu'a? Ba ga sai muna ganin su ba, ƴaƴan zamani, ƴaƴan bayyana tsiraici a kafafen yaɗa labarai, ƴaƴan zina, ƴaƴan fasikanci, ƴaƴan tsiya, kuma duk da iyayensu kawai ka miƙe kafa kana tsammani shikenan ka haihu zaka tsallaka? Wallahi a'a, wallahi a'a. Duk ƴaƴan da kuke gani, matan nan da kuke gani sun lalace, akwai iyayensu, ko uwar tana nan, wata ma tsiyar take ta ciyar da uwarta ko ta ciyar da uban, wani yarsa take karuwanci ta biya mai umara, kuma ya hau jirgi ya tafi yana labbaik Allahumma labbaik. Wani ya sani ɗansa mufsidi ne, mabarnaci ne, amma tunda ya rufa mai asiri a duniya shikenan. Ka haifi ɗan da zai maka addu'a bayan ka mutu, ba ɗan da yau kana mutuwa ma baka fi wata biyu ba ya manta da kai. Yanzu kar ku manta fa, manta kabarin iyaye ake, wallahi mutum zai binne ubansa bayan shekara ɗaya ya manta kabarin shi, saboda baya zuwa. Mutum yaje ya binne uwarsa ya sha kuka lokacin, amma wallahi ka tambaye shi bayan shekara biyu uku ya manta inda kabarin uwarsa take, saboda me? Baya zuwa. Zurul qubur da annabi yace tuzakkirukum al-akhirah, baya zuwa. Mutum nawa ne a cikin mu suke alƙawari suna zuwa su ziyarci yayin su musu addu'a bayan wata biyar shida ko bayan shekara ma? Mutum nawa ne a cikin mu? Nawa ne? Mutum nawa ne yake iya tunawa duk lokacin da ya tashi dai addu'a mai muhimmanci yana hadawa da iyayensa? Nawa ne? Da kuma yadda sunnar rayuwar take shine yanda kan mu'amalanci iyayenka, haka kai ma naka iyayen za su mu'amalance ka. In ka kyautata wa iyayenka, to iyayenka za su kyautata maka. Idan ka munana wa iyayenka, wallahi sai iyayenka sun munana maka. Kana raye kafin ka mutu sai kaga bakin ciki kai kuka ka zubar da hawaye, kuma ba yanda za ka yi, kai ma haka kai ubanka ko mahaifiyarka. Wanda duk baya jin girman mahaifiyarsa a ran shi, to kada ya tsammani yarsa ita ma za ta ji girman shi. Wanda baya tausaya wa iyayensa, kada ya tsammani in tsufa ya kama shi nasa ya'yan za su tausaya masa, haka sunnar rayuwa take. Kai ba wai sai akan iyaye ba ma, ko a rayuwar duniya yau da gobe, duk wanda yayi abun banza sai ya ga aikin banza a rayuwarsa, duk wanda yayi na alheri kuma sai ya girbi wannan alheri, duk wanda yayi kirki wallahi sai ya ga kirkin da yayi. Mallan yanzu da wuri Allah yake nuna mutane sakayya, yanzu ne wani ya samu dama ya ci kudin mutane, ya cuta ya cuta ya cuta, ya tara yayi rashin kirki, yayi duk abin da zai yi, Allah ya dan jinkirta masa kafin a je koyina. Billahi al-azim, sai da aka fara ganin faci anan a hannun rigarsa, kaga karewar talauci ne, faci a gwiwar hannun riga. Ina kudin da ya tara sun mutu sun kare, saboda kudin banza ne, kudin wasu ne. Ina kadarori, ina gidaje, ina mulki, ina kaza. Ba ga masu mulki ba yanzu a wannan satin ba, ana ta transition ba, ana ta mika kudura ba, kaga gwamnati ya zama abun tausayi, duniya kenan mai maganin mutane. Kaga wani ya zama abun tausayi, sai ga ana daukan hoto, wani ya tattara ya bar gidan gwamnati har ya tare a gidansa, yana nan yana jiran wulakancin da za a masa. Duniya kenan, da kuma su ne masu cewa sai an yi ko mara'ayi ba, ya faɗa abin da ya ga dama, ya zagi wanda ya ga dama. Duniya kenan, dama an ce alƙawarinta in ta ɗaga ka sai ta sauke ka, ko ta sauke ka da ranka, ko ta sauke ka bayan ka mutu, ba wani wanda za ta ɗaga sai ta sauke shi. Ya rage ga shi mai mulkin da zai hau kuma nan gaba, alfahari, kuri, tunanin wulakanta mutane, ko tozarta wasu, ko cin mutuncin wasu, ko kuma zan yi kaza zan yi kaza. To ana duba zurfin ruwa ne da na gaba. To ita sunnar rayuwa haka take, duk wanda yayi mai kyau zai ga mai kyau. Dan haka ku shuka alheri kafin ku mutu. Ma'anar huduban nan shine me na dasa, me na shuka kafin na mutu. Kowa yayi wa kansa tunani, dan Allah yau idan na fadi na mutu me ya wakafi na ni? Me kai wa Allah? Akwai karami, akwai babba. Ka taba sayen tabarma ta 2000, kace a cikin fudawa masallacin unguwarku, wallahi mallam muna tabarma a nan masallacin tafi shekara 5, wallahi shekara 5 duk juma'a sai an shimfudata. Mallam zaka kwatanta ladan da mai tabarman nan yake samu? Akwai wani mutum lokacin da aka fara aikin ruwa bohol, yace gup, yazo yace mallam ni bohol zan yi ana, lokacin ba a saba da bohol ba, ya tura mana bohol. Har yanzu ruwan da kai alwala a masallacin nan tun farkon masallacin nan, wallahi mallam ita ce gata nan yau din nan an buga ruwa da ita. Mallam za ku kwatanta ladan da mutumin nan ya samu? To shine sadaqatun jariya. Lokacin da zaka cire kai wa Allah aiki, sai shedan ya'idukal faqra, yana tsoratar da kai, yana nuna maka talauci, yana nuna maka karkai karkai. Kuma idan baka yi da kuɗin ba, sai Allah ya jarrabe ka da wani aikin banza, ka zo kashe kuɗin a banza. Za ka ga wani ya zuba dan kadan, ya yi investment na lahira, kai kuma kai ruwa ka ki ka bayar, kuma ka zo ka kashe kuɗin a banza. Wani ma yanzu gani yake wawa ne, mai taimakon addini wawa ne. Akwai waɗanda suna da wannan tunanin, duk wanda kaga mai kuɗi wai yana bawa addinin kuɗi, yana hidimar addini, sai a ce bai da wayo, bai san zafin kuɗi ba. Akwai masu wannan tunanin, wanda Allah ya kwashe musu albarka, wanda su gani suke yi, su tara kuɗin su, su rike kuɗin su, kisa yake addinin Allah, wai wannan wai shine wayewa wai. In baka yi ba ma zaka mutu kabari. Kuma lokacin da ka mutu kabari, baka da zabin wanda zai ci kuɗin naka, ba mamaki makiyinka kuma zai ci kuɗin ka, da wanda kake so da wanda baka so, kuma a zo a yi, kuma a bi ka da hisabi da rizq. Imam Shafi yace 80 cikin sahabbai al-ansar kadai yace ba wani mai hali a cikin su face sai da ya wakafe. Manzo Allah ya gaya mana waɗannan abubuwa ga sunan da na kwari, ya maka addu'a, sadaqa jariya. Wannan hadisin yana nuna mana cewa ashe akwai aikin da bawa zai iya yi, ladan ba zai yanke ba, kuma ladan yana jaddaduwa, yana repeating, yana maimaituwa. Kai kuma ka shirya zaka yi. Ibn Umar yake cewa babana Umar ya samu wata gona a Khaybar, yana zuwa sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, ya ce ya Rasulullah, wannan gona na bada ita wakafi, dai hubu sunta gaba daya, kuma na bada ita sadaka saboda Allah kawai aje ai ta aikin Allah da ita fa tasaddaqa biha umar ta ke umar ya ba musulunci sadaka yace na hakura da ita gona ce mai tsada gona ce mai daraja sun tashi barwa mai daraja suke barwa ba canjin aljihu na goro ba a hadisin aka ce ka'idar shi waqafi la yubawu asluha ba a sayar da asalin waqafi duk wanda ya bayar da waqafi ya bayar da wani abu dan a ci gaba da amfanuwa to ba a sayar da shi har abada yanzu kaman nan masallacin waqafi ne har duniya ta tashi za mu kare duka akwai lokacin da za a zo ba kodai ni da ku duk ba kowa wasu jil ne wasu halittun ne wasu al'umma ne suke rayuwa ba wanda ya sai sayar da shi ba ranar da za a sa wannan gurin a kasuwa la yubawu asluha makaranta idan ka bayar saboda Allah har abada kamar rubuta a takardar waqafi ne mai hankali in an ce mai waqafi to ba a sai da waqafi to dan me yasa mutum zai bakin cikin waya dauki dukiyar sa ya waqafi me yasa idan mutum zai bayar da wani abu sai ya rinka tunanin wani 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 malam wani ko su wani ko su wani sai ga kamar wani yayi wa Allah kai wayi duk wanda ya amfana da wannan waqafin haka zai tafi ya bashi wala yuhabu ba a kyautar sa duk inda wani ya isa da mulki da sarauta da isa bai sai ya kyautar da gurin waqafi ba yace wai ya ba wani ba yi sam yanzu nan gurin babu wata rana a duniya da za a zo nan waqafi ne a ce wai an yi kyautar Usman bin Affan ba za a taba yi ba ko masallaci ko makaranta babu wani wanda zai ya isa ya wannan babu shine sunnah wala yurasu ba a gado wannan masallacin da sunan Sheikh Ja'far rahimahullah aka gina shi shi ya bude shi ya fara sallah shi ya fara dawa shi ya fara komai a ciki amma ranar da ya rasu aka zo ana lissafin gadon sa sai da muka yi kuka duk abin da aka lissafa sai aka ga ba Usman bin Affan a ciki ba masallaci ba kafet din masallaci ba motar masallaci ba har yanzu kujerar da malam yake zama a nan office ga ta nan sama da kuta director yana director wallahi ita ce teburin da yake zama yake wallahi shine har yanzu yana nan drawer da ya amfani da ita har yanzu tana nan gidan gata nan ya tafi ya bata dama me duk wanda ya bari ya baya ne ba dan malam Ja'far ba ya baya ne dan Allah iyakacin malam Ja'far yayi amfani da shi ayi da'awa so haka duk wanda ya dauki wani kudi ko masallaci ya gina ko makaranta ko yayi wani abu ko me yayi yayi ne wa kanshi ina hasantu ma hasantu li anfusikum sannan yayi ne ga al'umma su amfana ba wani malami da zai zo in ya mutu a zo a lissafa masallacin sa a cikin gadan sa ba a yi to wannan shine kaidar waqafi la yurasu la yubau wa la yuhabu duk wanda ya bada waqafi ya rubuta a cikin takardar ban yadda a sayar ba ban yadda a kyautar da shi ba ban yadda a gaje shi ba kuma duk wanda yake shugabantan wani wuri na al'umma ya gaya wa ƴaƴansa in ba su je makaranta ba wannan wurin waqafi ne ba na ubanku bane ko da shine malamin wurin ko da shine sheik a wurin masu makarantu masu muassasat masu kaza in dai waqafi ne akwai waqafi akwai mallakar kai akwai hada kai da wani ai ina ne magana akan waqafi to kada iyalin mutum ko ƴaƴan mutum ko ƴan uwan mutum ko dangin mutum bayan ya mutu zai tsammanin yana cikin gado baya ciki wai wannan dan a tsara wato kuzuzuta abun kuma a nuna wa wanda duk zai bada kudin sa ya waqafi ya tsaya fa yayi ba wani mai rike wannan abun bayan ya mutu sai dai wurin da ake jahilci ba ilimi a samu su azzalumai su kwace kamar yadda a bincike tarihi ya nuna akwai azzaluman shugabanni a wasu kasashe na musulunci da suka kwace wurare na waqafi suka mai da su na gwamnati ko suka mai da su mallakan su wurin da ya shekara 1000 ana waqafi da sunan masallaci ko sahar masallaci ko sahar makaranta waqafi ne shekara barkate sai wani mai mulki sai ya zo kawai sai ya mai da shi garkashin sa kawai sai a daina waqafin shikenan wannan kuma an samu wasu da suke wannan to amma dai ku sani cewa wanda suke amfanuwa da waqafi shine al'ummar musulmi gabaki daya sadaqatun ne fil fuqara'i sadaka ne cikin talakawa da dangi da waye da waye da baki da matafiya da duk wani mutum musulmi dai kawai yana amfanuwa ne da waqafi wannan shine amfanin bayar da waqafi makaranta ne ka gina masallaci ne ka gina gidan marayu ne ka gina wani hall ne ake yin lecture wani wurin taro ne wani wurin taimakon mutane rijiya ce ka tona hanya ce kai menene kai wani abu ne da zakai ta cin moriyar ladan su kuma ba wani wanda isa yazo ya mallake shi ko yayanka ko kaza dinka a kula iyaye da suke bada ainihin wato sadaka ko wakafi na wurare to su rinka rubutu saboda a kasan nan mun samu yayan da bayan uban su ya mutu wallahi hatta masallaci da filin masallaci da ya bari wakafi kawai an zo ana lissafin gado kawai sai yaran nan suka zuba shi a ciki sai liman yazo yana magana ya ce ai wannan ai na wakafin suka ce a suka ce taimako ne ya bayar kuma abin da ya samu yana raye ya isa wannan kuma yanzu ya zama namu wallahi in take ce muku masallacin nan a kasuwa aka sa shi akai kuskure mutumin nan aka bincika duk takarda babu inda ya rubuta yace ya ba da shi wakafi kuma ya fada a baki masu ibada a wurin sun san cewa wakafi ne shi yasa duk wanda zai dauki wani wuri ya bari yayi rubutu cewa ni wane wane na ba da wannan kuma yasa ƴaƴansa su sa hannu da iyalin shi in baka ba za su yi maka illa in kana ganin wayo ne kai sai bayan ka mutu kana kabari wallahi sai su ce da wurin masallaci ne babba da makaranta a jiki yana hada da gida yaran suka ce duk a keta shi kawai aka sa masa gini aka datsa shi can rabi na wani can rabi na wani shikenan an haramta masa samun lada me yasa saboda rashin ilimin yaran gidan da san zuciya da kuma sakacin shi uban ba tare da ya tsaya ya mai da hankali ba da haka duk wanda ya bada wuri wakafi to ya fayi rubutu fa ya rubuta ya fada yayi bayani ka rike takaddun wurin suna wurin ka shine ka habasta aslaha din takaddun wurin wani certificate din wurin yana nan a wurin ka amma na al'umma ne baya cikin gado kace kaza baya cikin gado motar daukan gawan nan bata cikin gado motan makarantar nan bata cikin gado wannan masallacin baya cikin gado wannan makarantar bata cikin gado a bar min ita koda na mutu ai tayin aikin Allah in samu lada akai dan in sun riga sun rabe kuma shikenan kowa zai je samu bukatar sa ne ba lalle kuma ka amfana da abinda ka tafi ka bari ba baki suna amfanuwa da wakafi matafiya suna amfanuwa da wakafi aka ce wala junaha ala man waliya an yakula minha bil ma'ruf babu laifi ga wanda yake kula wanda yake shugabanta yake jagoranta wannan wakafi ya ci tare da kyautatawa ma'ana a sa masa albashi a yi masa duk abin da za a yi masa na kulawa da shi saboda ya tsaya ya kula da wannan amma ba zai mai da shi harka ta neman kuɗi ya soke shi a aljihunsa ba ba laifi ya ciyar da bako ba laifi ya ciyar da aboki duk wannan ba laifi bane a yutsima sadiqan ghayra mutamawwilin fihi ba tare da niyyar ya harhada kuɗi ya tara dukiya ba sannan wannan tsari na wakafi tsari ne gamamme wanda yake ana yin sa daban-daban kala-kala akwai wakafin da zaka yi shi na iya danginka kawai kamar misali gidanka da kake ciki sai ka ce wannan gida na bashi wakafi saboda Allah ga duk dangina duk wanda aurenta ya mutu tazo ta zauna a nan te ta kaba duk tsohuwar da mijinta ya mutu tazo ta zauna a nan gidan duk wani bako cikin ƴan uwa da yazo nan Kano ga gidana nan ƴaƴana wannan babban gidan nawa ko kun zo raba gado nayi shi wakafi ne ga dangi na ga iyali kenan kaga wannan wakafi ne khas mutanen unguwa ba za su sa hannu a ciki ba wani aboki ba zai sa hannu a ciki ba wata kungiya ta addini ba za su sa hannu a ciki ba iyakacin iyalinka da danginka ne kawai zaka iya ana iya yin wannan wakafi shi ma ya halatta shine abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga wannan sahabi yace Abu Talha kenan yace ina ganin ka sa wannan gona ko ka bada wannan gona ta zamanto cikin wakafi ne na danginka akwai kuma wakafi da ake yin sa ga khas kamar kace nayi wakafin wuri na ga makarantun Qur'ani na Kano to anan gurin duk wani mai da'awa in ba makarantar Qur'ani bane bai zai amfana da shi ba nayi wakafin masallaci na ga makarantar kaza nayi wakafin makaranta ta ga makarantar Qur'ani ta kaza to a lokacin kuma bai halatta makarantar boko ta zo ta karba ba kenan ana iya yin wakafi a space fine nayi wakafi na ga baki duk wani bakon da zai zo daga yazo cikin Kano kawai bako ba dan Kano ba yazo ya kwana a gidana shi ma ana yin wakafi na gidaje kawai mutum ya gina katon estate ya sa ma'aikata a gyara a yi mai tsari watakila a yi shaguna da zai rinka kula da albashin ma'aikata a ce duk bakon da yazo garin Kano kawai wannan gidan na wakafi ne na baki to kaga wannan wakafi ne akan baki to a lokacin bai halatta a mai da shi makarantar islamiyya ba a lokacin bai halatta a mai da shi kaza ba to wannan wakafi kala 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 daban-daban duka ana yi ana iya yi kuma mutum yana iya zaba cikin dukiyarsa ya iya yi. Wataƙila ka je wani ƙauye cikin dangin mahaifiyarka suna nan da yawa, sai kai musu wani wakafin gida, ka ce duk wuce aurenta ya mutu ko duk wanda ya zama tsoho bayan da ya dare yazo ya zauna a wannan gida, ana iya yin wannan wakafi. Kamar yadda kuma yana da kyau mutane su fahimta, ana duba wurare da suke buƙatar taimako sai a musu wakafi. Kamar yanzu misalin ai wakafin shago, wani ya samu shago cikin shagunansa guda kaza a kasuwa, yace shago na guda kaza nayi shi wakafi ne ga masallacin kaza, duk kudin da za a juya na masallacin kaza ne, idan shekara ta yi a dauki riba da aka samu a tura shi masallaci kaza, a je a ci gaba da biyan ma'aikata da maintenance na masallaci. Ko na mutu jarin nan baya cikin jari na, shagon nan baya cikin nawa. Yanzu malam da ana wannan masallacin juma'a za su suna neman taimako, ba sai sun zo suna nema, suna neman naira 5 ko naira 30 ba. Idan masallaci zai ci wata riba ta miliyan 20, naira miliyan 50, naira miliyan 10, naira miliyan kaza, wallahi ba za a taba daga hannu a ce ku taimaka saboda Allah ba. To me yasa ɗan kasuwar mu har yanzu ba su gane wannan ba? Fiwa wata gidan fiwa wata kadai zaka yi wani masallaci, ka ce nayi gidan fiwa watan nan ga masallaci kaza, ma'aikata ai ta juyawa da wannan kuɗin ai ta biyan su, duk ribar da aka samu ba ta shiga aljihunka, za ta shiga account ɗin masallaci ne, a biya ma'aikata, a kula da masallaci, ai masa fenti, ai masa kaza, wallahi sai guri ya shekara 100. Yanzu bari buga muku misali, masallacin haramin Makka da Madina akan wakafi yake, duba kuɗin da ake kashewa gurin nan akan wakafi, duk limamin da ake biya, duk ma'aikacin da aka biya, duk mai sharan da aka biya, duk akan wakafi ne. Yanzu ku duba wannan babban gida da yafi kowanne tsada, wurin da yafi ko ina tsada, yana cikin wurare masu tsada a duniya, babban haramin nan, babban masallaci, babban hotel da yake gindin harami, duk wakafi ne, wakfu Abdulaziz, duk kudin kwaban da aka samu, duk shiyan da wani ya sa a nan masallacin ake kashewa. Ka duba tsari, duba masallacin Annabi, duba carpet din nan, duba gurin buga Alkur'ani na Madina da aka yi na Fahad, wakafi ne. Duk inda Qur'anin ne ji a duniya wakafi ne. Kai ka taba jin an daga loudspeaker a maharamin Makka ana neman taimako? Ka taba ji? Ka taba ji liman Huzaifi ya ce ko Sulayman ya ce jama'a kowa ya bada fi sabilillahi? Ku je ku yi taimakon a wani wuri, saboda me? Masallatan sun kafu. Amma masallacin da bai kafu ba, bai da taro, bai da kwabo. Dole ne mu taimako ai. In ba ka ba ya tsaya. To al'umma ce ya kamata ta gane yaya za ta iya rike da'awarta. Yaya za ta iya rike makarantarta? Yaya za ta iya rike addininta ba tare da ta wulakanta ta tozarta ba? Amma har yanzu ba mu daina zuwa mu zagaya da roba da waye ana neman kuɗin mai da za a kunna masallafin fankar masallaci ba. Har yanzu wani ba zai iya sayan motar haya guda ɗaya bara masallaci ba, ɗaya a cikin motocinka guda 20. Wani ana lissafi ya ce wallahi yanzu trailarsa ta kusa 100, trailer ta kusa 100. Kowace tana zuwa ta kawo kuɗi. Yanzu ba za ka iya bada ƙwaya ɗaya ba a wani masallaci ko ta makaranta? To wallahi hatta makarantun islamiyyun nan za a iya gudanar da su, ko kobo ba a karɓa wurin ƴaƴan talakawa ba. A rinƙa biyan albashin malamai duk a cikin abin da ake samu. Trailer ɗaya za ta iya riƙe makaranta guda da headmaster da shugaban da director da kowa da malaman. Ai ta biyan su, ƴaƴan talakawa su zo su yi ta karatu. Yanzu ko dole su je a kore su, saboda mai ba wanda zai kula da shi. Musulmi ya kamata mu gane muhimmancin yin wakafi a cikin al'umma da taimakon addini da taimakon da'awa. Ko ka bude shago, ko ka bude gidan fiyawata, ko ka bude wani gurin sana'a, ko ka bude wurin aiki, ko ka bude kaza, a cikin wannan masu yawa da Ubangiji ya baka za ka iya yi. Kuma mu ma za mu iya tarawa mu ce bari mu yi masallacinmu wakafi, mu gina mai gidan biredi, duk biredin da aka samu gaba ɗaya na masallaci kaza ne, mu saya masallacinmu gona, mu yi masa kaza, duk abin da aka samu shi ma matsayin me? Matsayi ne na wakafi. Don haka ya al'umma musulmi, ku ceto masallatanku, ku ceto makarantunku, ku ceto wuraren da'awanku, ku ceto programs ɗinku da wakafi. Wallahi malam idan wakafi yayi ƙarfi, malam zaka ga ƙarfin da addini yayi, malam abin zai baka mamaki. Dan motocin da'awa, wasu wurare sai dai kaga ana ta ƙarawa, ana ta cigaba, ana cigaba, kuma ba tare da an takura kowa ba. Amma kaga mutum wai yana jin tsoron zuwa masallacin su, kada a ce fi sabilillahi. Wannan wani irin rauni ne wannan, wani irin bala'i ne wannan? Ko mutum ya kasa zuwa sahun gaba dan kar a nemi taimako a masallaci a ce ya bayar? Wannan wani irin masifa ne wannan? Wannan wani irin bala'i? To wa zai rike addini? Waye zai? Duk na gaya muku, yanzu Jami'atul Azhar wakafi ce, tana cikin jami'o'in da tafi kowace jami'a ta fi shekara 1000.
1,000 years akan wakafi take gudana, suna da asibitoci, suna da makarantu, suna da likitoci, suna da wa yace maka wurin addini ba zai iya rayuwa da yancinsa da mutuncinsa ba. Jami'ar Islamiya wakafi ce, Islamic University of Medina, ashe zamu iya raya makarantun mu da islamiyyun mu da kaza din mu a matsayin wakafi? Shi yasa ga mu da yawa, ga mu da alfahari, ga mu da kaza, amma dan abu kadan yafi karfin mu. Yanzu wani babban malami zai iya zuwa kasan nan, yazo kowane masallaci da ka sani cikin masallatan nan, wallahi inda za a sauke shi ya isa masifa. Karam kacab a duba wani gida ake da shi na wakafi. Yanzu wannan masallacin, wannan masallacin da kake zuwa shekara kana ina be, yau in wani bako ya zo ya zo nan gure, wallahi ba gidan da za a sauke shi, wallahi babu. Ya za a yi sai dai a nemi hotel? Yanzu ba za mu iya yi ba, wallahi za mu iya yi, kawai dai me zuciyar ce ba za mu yi ba. Duk Kano yanzu inda wani mutum ya musulunta, wani kafiri ya musulunta, ko wani fasu ya musulunta, ka tambaya ina ake da shi gidan wakafi da za ka yi shi? Ga wata tambaya, ina kuke da wani gida na marayu, ginannen gida, babban gida mai 100 by 100, wannan kawai kasatan 'ya'yan marayu ne a ciki? Wace makaranta kuke da ita gaba ɗaya ta 'ya'yan marayu ne, wacce ce? Duk inda aka ci gaba ana yi, amma duba yawanmu, duba motocin da muke hawa, duba gidajen da muke ginawa, duba. Har yanzu ba za mu gane ba, har yanzu ba za mu fatka, yanzu har yanzu ba za mu yaye musulunci bakin cikin da yake ciki ba. Gaba ɗaya rayuwarmu akan bara take. Roƙo, in an samu filin masallaci a ta roƙo, sai an nemi taimako a gina shi. Inda da kuɗi na wakafi, da sai a gina masallacin. Da haka ƴan uwana, mu san muhimmancin wakafi, kuma mu tuna da hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake faɗa cewa duk mutumin da ya bar wani abu mai gudana har ya mutu yana samun lada. Kalli masallaci, malam kana iya tuna ladan da ake samu a masallaci idan ka gina? Amma wallahi yau akwai masu kudin da gani suke yi, in Alhaji wane ya kashe naira miliyan kaza gina masallaci, sai a ce ai wane. Akwai masu wannan tunanin. Amma idan Alhaji wane ya hau ne motar naira miliyan 100 kaza, za a ce ya burge. Amma motar nan fa ko makabarta ba za a kai shi da ita ba. Har yanzu ban waye ba. Da haka ana yin abubuwa na wakafi, masallaci shi kansa wakafi ne, kuma da wakafi ake gudanar da shi. Library. Yanzu dan Allah, duk da a wadda ake da sunna da ustazancin da ake a garin nan, library na musulunci guda nawa ake da su, wanda yau ɗalibin ilimi zai fita tun daga safiyar har dare ya je zauna yayin karatu, in bai samu zuwa ƙasar waje karatu ba, wani library ne? Kuma waye ya tunani ya ce bari in samu wani zabgaggen fili in zo in gina library, in zuba littattafai na a zo a gani, saboda ɗaliban ilimi su je su karatu, su yi bincike, su yi research? Ina ne? Babu wallahi. Sai dai ɗan masallaci kaza, ɗan firin a matsayi, da ita ba bai kai ba. Yanzu library ci gaba ne, computers ake sawa, e-libraries, soft copies da hard copies, babban wuri mai kyau, ɗalibai su ta zuwa. Wallahi ko ɗalibi bai je Madina ya karatu, ko ya je wata ƙasa ya karatu ba, akwai ƙatuwar library da malamai da aka ɗauka ana biyan su, wallahi zai ilimi. Amma babu. Kuma yanzu ɗalibi, wani ɗalibi ne yake da kuɗin da zai iya zuwa ya je kasuwar Kurmi ya sayi littafi? Littafi ɗaya, wallahi yanzu in ka je Kurmi za ka samu littafi ɗaya, sharhin wani littafi ya fi naira 250,000. Kuma wallahi duk limami, duk wani mai zama a kujera yana koyarwa, wallahi yana buƙatar wannan. To ka gaya mai na zai samu kuɗin da zai siya? Ka je ka tambayi nawa ne Fathul Bari, ka je ka tambayi nawa ne Sirar Alamin Nubala, je ka tambayi Musnad na Imam Ahmad, akwai littafin da ya kai naira 500,000 da wani abu. Akwai wani littafi kwanan nan muka taya shi a kasuwar Baje Koli ta Littafai, na rantse da Allah naira 1,750,000. Littafi ne kwaya ɗaya, volumes kaza. Malam ina ƙaramin ɗalibi zai yi karatu? To wannan dalili ne na kashe da'awa, dalili ne na kashe karatu, dalili saboda ɗan talaka zai zama karatun addinin ma ba zai iya yi ba. Baka da kuɗin da zaka sayi littafin, computer da zaka je ka binciken baka da ita. To amma me zai yayi wannan damuwar? Wakafi, asibitoci akwai na wakafi. Yanzu akwai kasashen da duk dan talaka idan ciwo ya same shi, mace za ta je ta haihu kyauta, naje wata kasa na goni masallacin juma'a suka sa jama'a muna da asibiti a masallacin nan duk wani masallaci da matarsa za ta haihu yazo ta haihu kyauta duk wani mai hawan jini yazo a kai mai gwajin hawan jini kyauta duk wani mai shiga yazo a asibiti a masallacin nan akwai mu yanzu gaba ɗaya masallatan mu na masallaci ne yake da clinic kuma kwaya daya wanne ne wani masallaci ne yake da asibiti kwaya daya amma akwai fankama akwai da'awa akwai ihu akwai taro akwai kaza mu ci taruwa amma ba za mu waye ba duka wadannan hanyoyi ne ci gaban addini da jami'o'i hatta university sai a jami'a akwai na wakafi university gaba ɗaya ta wakafi kulliya ta wakafi wuraren research gidaje na baki gidaje na marayu gidaje na gwajin jini gidaje na auna kaza gidaje na maganin ciwon koda duk wakafi saboda Allah so yan uwana wannan huduba ce ta farko da nayi akan wannan wakafi din series zan yi su insha Allah ta'ala iyayen da Allah ya ba mu dama ku rike ta ku rubuta ta dai kenan saura ta biyu da ta uku da ta hudu da ta abin da Allah ya hore Allah ya sa mu farka mu taimaki addini mu yaye wa musulunci bakin cikin da yake ciki na damuwa ta hanyar waɗannan wakafi mu taimaki ayan talakawa mu tura su kasashen waje su yi karatu ta dalilin wakafi ba sai mun je mun zubar da fuskar mu a gaban wani ko a gidan wani ba mu taimakawa gajeyin da suke cikin mu ta dalilin wakafi mu taimakawa yan uwan da suke sallah ba su da abin da za su ci ta dalilin wakafi duk za mu iya yi Allah yana sa albarka a cikin mu'amala ta wakafi اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداء الدين وانصر عبادك الموحدين وقوموا الى صلاتكم يرحمكم الله